Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum da fatan auni lafiya. Har yanzu dai Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Aisha Ma'azu da sauran abokan aiki, muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na daren yau Alhamis 16 ga watan Fabrairu. A babin rahotanni za a ji cewa wata kotu a Niger ta dakatar da wani babban kamfanin haƙo ma'adinin uranium mallakin Canada da Niger saboda laifin gurɓata muhalli. Za kuma a ji ci gaban hira da wata yar fafutuka kan makomar zaben Najeriya da siyasar kasar. Sannan za a ji ci gaba da kawo muku shirye-shirye kan zaben Najeriya, inda muke haskaka wato muku jihohi daban-daban. Yau muna jihar Niger, kamar kowane daren ranar Alhamis. Yau ma Abdulwahab Muhammad na tafa da labaran wasanni. To amma kafin nan, ga Aisha Ma'azu da labaran duniya.
Masauraro, barkanmu da dare, ga cikakkun labaran duniya. Babban sakataren NATO Jens Stoltenberg ya kai ziyara Ankara, babban birnin Turkiya, a yau Alhamis, domin taya kasar alhinin ibtila'in girgizar kasar da ta afka wasu sassan Turkiya da Siriya. A jawabin da ya gabatar yayin da yake tare da ministan harkokin wajen Turkiya, Mevlut Cavusoglu, Stoltenberg ya faɗa wa manema labarai cewa kungiyar NATO tana tare da Turkiya, wacce ta kasance mamban NATO a wannan lokacin da take cikin alhini. Hukumar bada agajin gaggawar kasar Turkiya a yau Alhamis ta bada rahoton cewar yawan mutanen da suka mutu ya haura 36,087, inda mutum 108 suka jikkata. Hukumar ta ce bayan gagarumin girgizar kasar da ta auku a ranar 6 ga watan wannan watan, an samu aukuwar girgizar kasa 4,300. A halin yanzu dai an tabbatar da mutuwar sama da mutum 5,000 a makwabtakar ta Siriya, bisa ga alƙaluman ma'aikatar jinƙai na Majalisar Ɗinkin Duniya da kamfanin labaran kasar ta Siriya. Yayin da adadin mutanen da suka mutu sanadiyar girgizar kasar da ta auku a Turkiya da Siriya ke ci gaba da karuwa, hakanan ma yawan tallafin da ake kai musu daga sassa daban-daban na duniya da zumbar agaza ma masu sauran numfashi ke ta karuwa. Wata gidauniyar tallafi da masarautar Saudiya ta kaddamar ta internet ta tara sama da $100 million daga ɗaiɗaikun mutane da kamfanoni sama da $1.6 million cikin sati guda kawai. Gwamnatin Saudiya ta kuma tura jiragen sama jibge da kayan abinci, magunguna da kuma kayayyakin bukata a matsugunai. Sannan ta kuma tura tawagogin kai dauki da ceton mutane, a cewar hukumar kai dauki ta kasar ta Saudiya. Sauran kasashen Larabawa mawadata ma sun dau mataki irin wannan. Kwana guda kawai bayan aukuwar girgizar kasar, hadaddiyar daular Larabawa ta sanar cewa za ta tura kayan tallafi na $100 million ga wasu miliyoyin mutanen da suka rasa matsugunansu a Turkiya da Siriya, a daidai lokacin da ake fama da matsanancin rashin kyawun yanayi. Babban sakataren NATO Jens Stoltenberg a yau Alhamis ya ce yanzu ne ya dace a tabbatar da kasashen Finland da Sweden a matsayin mambobin kawancanta. A jawabinsa a wurin wani taron manema labarai na haɗin gwiwa da ministan harkokin wajen Turkiya, Mevlut Cavusoglu, Stoltenberg ya ce ba batun ko kasashen biyu suna kawance da juna bane yake da mahimmanci, illa batun a ce an tabbatar da kawancensu lokaci guda ba tare da bata lokaci ba. Cavusoglu ya bayyana cewa Turkiya za ta iya tantance kasashen biyu a lokuta daban-daban. Kasashen Turkiya da Hungary ne kawai suka kasance mambobin NATO da basu tabbatar da kawancensu da Finland da Sweden a wani yanayi da ya zama wajibi a tantance su tare ba. Ana shirin yin zaɓe domin tabbatar da wani daftarin Majalisar Ɗinkin Duniya wanda zai yi kira da janye duk wani tashin hankali a Ukraine, tare da tabbatar da zaman lafiya da zai tabbatar da 'yancin Ukraine, kana da bata 'yancin haɗin kan 'yan yankinta da mutunci. Ana sa ran cewar majalisar za ta amince da kudirin a taron da za ta yi a ranar 23 ga wannan watan mai ci, jajibarin cikar shekara guda da mamayar Rasha a Ukraine, Daftarin ya kuma buƙaci Rasha ta dakatar da duk wani harin da take kaiwa gidajen fararen hular Ukraine. Kana ta yi gaggawar janye dakarunta daga Ukraine. Daga ƙarshe a jiya Laraba ne Amurka ta ce ta amince da wani rahoton Majalisar Ɗinkin Duniya da ya tabbatar da cewa sabon shugaban kungiyar ta'addanci Al-Qaida Saif Al-Adl mazaunin Iran ne. Wato ya ce idan ana batun kasancewar shi a nan shi yake baiwa kungiyar mafaka wanda ya kasance wani misalin goyon bayan da Iran take baiwa ta'addanci wanda yake dagula harkoki a gabas ta tsakiya da ketare a cewar mai magana da yawun bakin ma'aikatar Amurka Ned Price a wajen ganawa da manema labarai da suke yi a kullum. Rahoton na Majalisar Ɗinkin Duniya ya yi aiki da rahoton mambobin hukumomin tsaro ne. Sannan ya yanke cewar tsohon jami'in Masar ɗin na musamman ya karɓi rigamar jagorancin kungiyar ne bayan kashe tsohon shugaban kungiyar Ayman al-Zawahiri da aka yi a watan Yulin bara a wani harin jirgin saman da aka kai a Kabul babban birnin Afghanistan.
Ashim Azu aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausar muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu shiga babin rahotanni. Kamar yadda aka ji, ƙasa da wata guda bayan da wata kotu a ƙasar Faransa ta samu wani babban kamfanin ƙasar da laifin zubar da ɗimbin dagwalon ma'adanin uranium mai guba a jamhuriyar Niger, sai gashi kuma wata kotu a Niger ɗin ta samu wani kamfanin haɗin gwiwar Canada da Niger mai suna Somida da laifin gurɓata muhalli, kamar dai yadda 'yan fafutuka da suka shigar da ƙara suka daɗe suna zargin kamfanin. Daga Agadas ga Hamid Mahmud da rahoton.
Tun dai a farko wannan shekarar ne kungiyoyin fararen fulla na Agadas bisa samun gudunmawar takwarorinsu na ƙasar Niger da ke sa ido a aikin ma'adinai a Niger suka shigar da ƙaran kamfanin uranium na Somida, haɗin gwiwar ƙasar Canada da gwamnatin Niger a gaban kuliya, inda suke zargin kamfanin da rashin mutunta kiyaye dokokin kare muhalli tun a farkon kafashi. To sai dai kotu a birnin Agadas ta ba da umarnin tsaida aikin kai tsaye. Hajiya Maryama, 'yar kungiyar fararen fulla wacce tana daga cikin kungiyoyin da suka shigar da ƙara a gaban kotun.
Sana'a da president ya yanka ya ba society civil gaskiya, saboda tun farko suna da gaskiya. Haƙƙin talakawa ne ake ci bayan ba. Kowa ya sani bayan shekara 50 da ake doko duke ƙasa, har yanzu Agadis ba ta san me ake da wannan dukiya. Mu dai rabon mu cututtuka ne, ba abin da muke da shi sai kura mai radiation. Al'umma suka ce gaskiya ga amin ya kamata ya ƙare. Alhamdulillah yau mun ji dadi gaskiya, babban rana ce kuma muna fatan wanga abin ya ci gaba har kowa ya cimma buri. An nema su tsaida ai duk abin da suke wani activity dama shi ne muka nema, kuma akwai wani littafi da ake son su fito na acid impact environmental su bayyana musan abin da ake ciki, kuma aiki za su tsaida shi bisa kan ya gyara su ya gyara.
Tun bayan da aka kaddamar da soma aikin haƙo uranium a jihar Agadez a ranar 5 ga watan Nuwamban shekara 2022, ake takun saka tsakanin kamfanin da kungiyoyin fararen fulla, lamarin da ya sa kungiyoyin fararen fulla a Agadez suka shigar da ƙara a gaban kotun. To sai dai kamfanin na Somida ya sha alwashin bullo da shirin kare muhalli da lafiyar mazauna yankin, inji Stephen Roman, shugaban kamfanin na Somida. Ya ce ya kamata ku san irin kokarin da kamfanin ke yi wajen kare muhalli. Daga lokacin kafashi zuwa yanzu akwai ayyuka da yawa da muke da gurin aikatawa, kuma abu na farko da za mu shi ne kare muhalli da inganta lafiyar al'ummar yankin. Wannan sabon kamfanin dai da ake kira DASA zai samar da ingantaccen tsarin kiwon lafiya da kare muhalli wa uba bunƙasa tattalin arzikin jihar Agadez da kuma yankin Arlit. Tuni dai sauran kungiyoyin fararen fulla na ƙasar Nijar irin su Rotab suka bayyana gamsuwarsu akan hukuncin kotun tare da jinjinawa alkalin kotun da ke Agadez. Ilyas Abubakar, jami'i a kungiyar Rotab.
Abu ne wanda ya kamata duk inda za a yin shi ya zama an bi dokokin da ƙasar Nijar ta shata. Sai ya zama gashi gwamnati suna kallo, waɗancan mutane suna cin karansu ba Abubakar suna yin abin da suka ga dama. Yanda duk kowane ɗan ƙasa ya yi lahi doka take hawan shi ake hukunta shi, hakan ne su ma doka ta hukunta su ta ce akwai ka'idodin da ba sun shiga ba, su tsaye da an suna son su yi wannan aiki, su shin shiga waɗannan ka'idodin yana a ci gaba da aiki.
To sai dai kotun ta bai wa kamfanin na Somida wa'adin kwanaki 15 domin ɗaukaka ƙara akan wannan hukuncin da ta yanke, kuma wannan hukuncin na zuwa ne kwanaki 16 bayan da ƙwararru a ƙasar Faransa suka gano yadda kamfanin Comnac da ya shafe kusan shekaru 50 yana aikin hako uranium a Arlit da zubar da tan miliyan 20 na guban radioactive a yankin. Hamid Mahmud, muryar Amurka daga Agadez, Jamhuriyar Niger.
Hamid, har yanzu muna kan batun wato shirye-shiryen zabukan Najeriya da ke gabatowa. Abokiyar aikinmu Aisha Ma'azu ta tattauna da wata 'yar fafutuka mai suna Halima Babu Ahmad kan halin da ake ciki game da zabukan Najeriya din da kuma siyasar kasar baki daya, inda ta dora da tambayarta ra'ayinta kan yadda 'yan Najeriya ke zabi ba wato bisa wato da basu kula da jam'iyya ko kuma inda mata kuma basu tabukawa sosai. To saboda wata matsala da tafi karfinmu ta tangardar waya, ba za mu iya kawo muku koko tangardar na'ura, ba za mu iya kawo muku wannan rahoton ba. A maimakon haka za mu kawo muku wannan rahoto na wato ra'ayin 'yan Najeriya da ke Kamaru da kuma 'yan Kamaru game da zaben kasar.
Al'umman kasar jamhuriyar Kamaru suna tofa a lokacin bakin su kan al'amuran zabe da gudanar a kasar tarayyar Najeriya, wanda kasa ce kwade tilo wanda tafi yawan al'umma a kasashe baƙin fata na nahiyar Afirka. Wannan kasar ta Najeriya dai tana zama jigo ga kasashen nahiyar Afirka ta yamma, sannan kuma tana makwabtaka mafi tsayi tsakanin ta da kasar jamhuriyar Kamaru, wanda ne yasa na hira da Alhaji Ali Dana shi dan siyasa ko mai fashin baki akan harkokin kasashen duniya ga abin da yake akan kasar ta tarayyar Najeriya.
Za mu yi magana ne kamar yadda ka tambaya dangane da Najeriya da kuma zaben shugaban kasa da za a yi a Najeriya gaba daya. Wato Najeriya, inda kana neman matsayin da Najeriya take da shi, sai ka fara ma daga matsayin da take da shi a duniya, daga duniya kuma ka kawo matsayin ta a Afrika, wato dangane da mutane da al'ummar da take da shi sama da miliyan 225 wanda su zuwa ce 20 da 30 ma kenan. Wato jinin Najeriya matsayin ta na duniya ma tana da matsayi, a cikin Afrika ma tana da matsayi, wato kuma sai mu kawo ta a takaice kuma matsayin da take da shi dangane da Kamaru da kuma al'amarin kasuwanci da shauransu, ba ma da Kamaru kadai ba, da duniyan gaba daya. Wato Najeriya ta zama kaman wato babban kasuwa ne, inda za a kawo a sayar kuma a saya a je a sayar, domin Najeriya babban kasuwa na dominsa, domin ka samu kasuwa wanda mutane suna nan sama da miliyan 200. Wato kaga Amerika ma bata fita da wani abu mai kirki ba, domin 225 ko da 30 take da shi, Amerika da irin 320 ko 330 da ake tunawa. To kaga babban kasuwa ne, duk abin da ka zo sayarwa Najeriya in dai aka saya za ka yi riba. To haka ne kuma ta yi kokari a matsayin ta na cewa babban kasa a Afrika ta samu wato duk wani abin da kake nema ma za ka iya samu shi a Najeriya. Babu abin da ba za ka samu a Najeriya ba, don ana maganar man fetur da shauransu ba ne. Wannan shi ne matsayi wato da je kai da duniya gaba daya, wato su kura ido su lura da shi zaɓen shugaban kasan da za a yi a Najeriya, saboda ya kasance abu ne da gaskiya da kuma ba zai zama ma duniya gaba daya fitina ba, barazana kuma zai zama ma Afrika ma fitina. Wannan bangaren duniya ne da Afrika.
Haka zalika na sake tambayan Alija Nashi din kan yadda kasar ta Kamaru take ganin yadda za ta yi da kasar ta Najeriya, musamman mata fannin harkokin tsaro, da kuma yadda yanzu haka kasashen guda biyu suke da matsala ta bangaren bakasi, sannan yanzu kuma ana kokarin zaben samun shugaban kasa a kasar ta tarayyar Najeriya. Ga abinda Alija Aina Nashi din ya ce.
To a takaice mu je dangane da Kamaru. Najeriya wato in ka ɗauki gabancin Kamaru, wato gabas ta Kamaru ta Kudus Kamaru gaba ɗayanta, wato Najeriya ne makwabciyan Kamaru. Wato tsawon kilometa 700,000 ake kirgawa ko da 800 da Kamaru da Najeriya suke rabawa. Da kamar wuya maganan boda ma ya zama a tsakanin su, har a ce babu wani hanya na shiga Najeriya. Kasan boda ba wani danga ake ba, ba komai ba. dangane da al'amarin kasuwa da siyasa dole ne inda Kamaru ta so ta ci gaba dole ne ta yi alaka da Najeriya a kowane lokaci. Dangane da siyasa akwai matsala ɗaya da kamar duke da shi da Najeriya har yanzu, wato matsalar raba boda, wato dangane da maganar da ake kira maganar Bakassi da Bakassi da can kuma arewacin Kamaru, arewa mai nisa na Kamaru, yashin da ake daga su da Bantsamiya da sauransu daga tsibirin Chadi na har zuwa Abin nan, wato da kotun duniya ta ba ma Kamaru gaskiya akan wani matsalar da za su ke da shi tun bayan yakin Biafra. To da kama to da halaman cewa dai gwamnatin Najeriya a yanzu nan suna so su ta da wannan magana kamar cewa ba su yadda ba. Kazan irin shari'ar ma da kotu din ta tsayar shine akan cewa wato kasan za ta kasance na Kamaru, amma al'umman ciki suna da zabi ko su zama yan Kamaru ko su zama yan Najeriya, ko da lokacin haka ake yi. Wannan shine na farko, uku na biyu dangane da siyasa a kasan Kamaru. To kaga kenan Kamaru dole ne su zuba ido akan abin da yake bicewa, kuma su kasance masu roƙon Allah a yi zaɓen nan lafiya, kuma ya kasance lafiya ya kare lafiya. Saboda kowa da kowa je yi riba daga Kamaru daga Najeriya duk za mu yi riba. Ko duba ka ga abin da yake faruwa dangane da Boko Haram. To kaga dai a Najeriya suke, amma ya shafi Kamaru kwarai da gaske, har yana girgiza ma tattalin arziki wato na kasan Kamaru.
Haka zalika na karkata ta bangaren ɗan ƙasar Najeriya mazauna a ƙasar Jamhuriyar Kamaru, musamman shugaban kungiyar ɗan arewacin Najeriya mazauna a Birnin Duwala Alhaji Rabiu Ismaila, shi ma ya yi mun fashin baki kan yadda suka tsinci kansu a ƙasar ta Kamaru da kuma yadda yake ganin wannan zaɓe zai gudana, hali irin koje koken su da suke miƙa gwamnatin Najeriya na ganin cewar su ma a basu su dinga kaɗa ƙuri'arsu a ƙasar da suke zaune a ciki, musamman ƙasar Kamaru wanda take ɗauke da 'yan ƙasar Najeriya sama da miliyan 4 ga abin da yake.
To da farko nan bayyana sunana, shi ne Rabi Ismaila, shugaban ƙungiyar arewacin Najeriya. Gaskiya game da maganar zama tsakaninmu da mutanen Kamaru, to alhamdulillah gaskiya muna zama lafiya tare da kowa da kowa, muna zama lafiya. To sanadiyan haka, haka kamar Nigerian Embassy da mu da muke nan a Duwala, muna da Nigerian Consul, suna kira mu muna taro da su, suna nuna mana kamar yadda za mu zauna lafiya da su yan uwanmu yan Kamaru. Bayan nan kuma muna da kungiyar Nigerian Union, wanda ita kungiyar Nigerian Union ita ma muna zama da su, muna taro ana faɗakar da mu, ana fahimtar da al'umma Najeriya yadda za mu zauna lafiya ba tare da wani matsala ba. To bayan nan kuma muna da rassa, wanda yake rassan na sunan jihohi, saboda kasan tsari ne tsarin Najeriya muke da shugaban ƙasa da gwamnoni. To muna da rassa na jihohi, muna da ciyamomi na jihohi, ko da jiha suna da kungiyar, suna da ciyaman ɗinsu, to yana wakiltansu, suna da wakilai wanda suke zuwa taro. To idan an je taron nan suna yin bayanin da aka yi da abin da aka yi a faɗa, to su wannan wakilan za su zo jihohinsu, su kuma za su ce ga abin da aka yi a shi Nigerian Union. To mu kuma jihohi muna da ciyamomi, muna da shugabanninmu, to ma za mu mutanenmu bayani ga abin da ake ciki. Gaskiya alhamdulillah magana zaman lafiya, kan muna zama lafiya da anan Kamaru. To bugu da ƙari kuma muna kai korafinmu ga gwamnatin Najeriya, saboda a matsayin Najeriya babban ƙasa a nan Afirka, kuma ana sata a cikin idan duniya babban ƙasa ce, muna kira da gwamnatin Najeriya da ta ba mu dama mu rinka yin zaɓe kamar kowane kasashe a nan Kamaru wanda suke zaune suke yin zaɓe. Yanzu haka kamar kasashen da ba su kai mu ba ma, kamar su Mali, kamar su Burkina, kamar su Niger, za ga suna yin zaɓe a nan Kamaru, amma mu Najeriya har yanzu ba a samu dama, an ba mu dama mu rinka yin zaɓe a nan Kamaru ba.
To a gaida Awal Garba da wannan rahoto na musamman da ya haɗa mana daga Kamaru, kuma a mana aikin gafara saboda kasa kawo muku rahoton da muka tallata saboda tangardar na'ura. To a ci gaba da haskaka muku jihohin Najeriya da muke yi albarkacin babban zaben kasar da ke tafe, yau muna jihar Neja.
Kalaka kamar kuka kuri'ar kayancinka ka rike makaminka ita za ta cece ka
talaka ka bar kuka
kuri'ar jahar Niger da ke arewa maso tsakiyar Najeriya da aka kirkiro a shekara 1976 da bayanai suka nuna cewa yanzu haka tana da yawan mutane kimanin miliyan 5 haka zalika jahar Niger tana sahun gaba a jihohin Najeriya masu yawan fadin kasa da kuma Allah ya hore mata albarkatu ta fuskar noma da kiyo sannan ta shahara ta fuskar mulki a bangarori daban-daban domin kuwa a yanzu haka tsaffin shugabannin kasar da suka mulki Najeriya a cikin kakin soja dukkaninsu yan asalin jahar Niger ne a yanzu dai a iya cewa an dau harama kama daga bangaren yan siyasa da ke ci gaba da yakin neman zabi har ma da al'ummar gari kowa na cike da dokin ganin an gudanar da zaben cikin lafiya da kwanciyar hankali
sunana Isa Umar nan garin Mina ina fatan Allah ya sa ayi wannan zaben lafiya kuma Allah ya zamanar da kasan mu lafiya shine fatana
to kaman kun shirya yin zaben za ku je ku
zamu je mu zabe insha Allah zamu je mu zaba sosai sosai kuwa
sunana Nasir Muhammad Atayuru daga Niger State Kontagoro local government to hasashe dai zabe kan akwai gwagwarmaya sosai saboda daga dukkan alama duka jami'an suna shirye akan wannan babban zabe mai zuwa
Nura Muhammad fatan da nake yi da ƴan uwana matasa don Allah ku mai da hankali ku daina tadda rigiman da mutum bai san kanta ba bai san mafarinta ba
Sura Alhaji Abdullahi Ibrahim wanda aka yi sani da suna Buze amma ni tunane na 2023 za a yi zaben da ba a taba yi ba saboda me lokaci ne na duk abin da ake hasashe ta wuce sanin dan Najeriya tunna har zuwa yau ba wanda bai dandana koda shi ba
to duk da wannan fata dai da al'ummar jahar ke yi a bangare guda jahar na fuskantar kalubale irin na rashin tsaro Malam Usman Erana wani mazaunin yankin Shiroro ne mai daya daga cikin madatsun ruwa dake da tashar samar da lantarki a Najeriya ya ce a halin da ake ciki yanzu matsalar rashin tsaro ce ta addabe su shi yasa ma ba sa dokin zuwan babban zaben na Najeriya
ta ba wani magana abin da ya shafi maganar wani zabe a nan yankin tsakanin da Allah da yaro wanda ya fadi cewa akwai wani tunanin zabe a nan ina ganin kamar ya yau da kanshi muna da kananan mazabun councilori guda 8 ne a nan amma a yanzu inda kawai za a iya shiga a nan yankin shi da irana
to hukumomi a matakai daban-daban dai sun ce suna daukar matakin shawo kan matsalar rashin tsaron tene dai jam'iyyun siyasa musamman ma na adawa suka yi kashedi musamman ga jam'iyya mai mulki akan karta yi amfani da wuraren da ake fama da matsalar rashin tsaron domin tafka magudi Alhaji Hamidu Kadi Kuta shine babban daraktan yakin neman zabi na dan takarar kujerar gwamna a jam'iyyar ta PDP Alhaji Liman Kantigi
to muna so mu tabbatar ma jama'a cewa zamu duba mu tabbatar ba ai ciwa-ciwa a wannan wuraren ba to duk wanda kake fadin nan ba mutane kosan rabin hayi na shururu ba mutane
to ita ma dai jam'iyyar mai mulki wato APC ta ce tabbas akwai matsalar rashin tsaron amma lamarin ya zama gama gari inji sakataren tsare-tsare na jam'iyyar APC a jihar Niger Alhaji Mukari Jau
matsalar tsaro duk duniya ne ai ba Najeriya kawai bane ko kuma ba Niger dai bane
jam'iyyar adawa na cewa ba a gani a kasa ba saboda haka suna dabdama an shi gwamnatin nan idan an yi zabe
to ai kalamai nasu ne kaman su suna ganin za su an samu kuma muna ganin zamu kara
sunana Malam Umma Kolo mai ba gwamna shawara bisa hakan siyasa da tsare-tsare zamu yi zabe cikin lumana da yardan Allah
a jihar Niger dai akwai wasu ƴan takara da ke neman mukamin kujerar gwamna da wasu jam'iyyun siyasar suka tsaida da suka hada da NNPP mai kayan marmari da Labour Party da YPP ta matasa har ma da jam'iyyar Abga wadda aka samu mace Tilo ke yi mata takarar kujerar gwamna a jihar Niger Mustapha Nasir Batari murya Amurka daga Mina a Najeriya
to gaida Mustapha yanzu kuma ga labaran wasanni
wasanni a takaice
Mai saurare, muna murna da aka kawo sashen Hausa murya Amurka domin sauraron takaitattun labarin wasanni da ke zuwa kai tsaye ga akwatunan rediyoyinku a daidai wannan lokaci. Yanzu dai kungiyar kwallon kafa ta Manchester City ita ce ke jagorantar teburin rukunin Premier na kasar Ingila. Kasancewarta ta samu nasara kan club din Arsenal a fafatar da suka yi jiya Laraba, inda ta jefa kwallaye uku a ragar Arsenal din. Ita kuma Arsenal din ta sami damar jefa kwallo guda daya a ragar Man City din. Yanzu dai Man City tana da maki 51 daga wasanni 23 da ta buga. Ita ma dai Arsenal din maki 51 gare ta daga wasanni 23 da ta buga. Bambancin Arsenal din da kuma Man City a yawan kwallaye ne da club din ke da su. Ita Man City tana da 36, ita kuma Arsenal tana da 26. Hukumar kwallon kafa ta duniya FIFA ta tabbatar da samar da gurbin kasashe guda uku kai tsaye ba tare da sun motsa ba don shiga gasar cin kofin kwallon kafa na duniya da za a yi a shekarar 2026. Kasashen da suka sami cancantar kuwa su ne kasar Canada, Mexico da kuma kasar Amurka. Waɗannan kasashen duk sun sami gurbi kai tsaye a gasar kwallon kafa na duniya. Kasashen uku za su haɗa ƙarfi da ƙarfe ne don ɗaukar ɗawainiyar gudanar da gasar kwallon na duniya a shekaru uku masu zuwa. Bikin na kwallon duniya zai faɗaɗa yawan timatimai ya zuwa 48. A daya gefen kuma, hukumar kwallon kafa ta duniya FIFA a ranar Litinin din wannan sati da muke ciki ta bayyana sunayen 'yan kwallon duniya kwararru bangaren maza da mata a shafinta na Twitter. Kwararrun 'yan kwallon na duniya gwanaye guda 11 waɗanda su 'yan kwallon da ke zaben su, a yayin da kuma za a bayyana sunayen fitattu daga cikinsu guda 11 wanda hukumar kwallon kafa ta duniya za ta ba su kyaututtuka a birnin Paris a ranar 27 ga watan nan na Fabrairu. Sunayen kuwa sun hada da masu tsaron gida wato gola, akwai Alison Baker, Courtois da Emiliano Martinez. A bangaren defendu kuwa akwai Cancelo, Alphonso Davies, Van Dijk da Gavardio, akwai Hakimi da Hernandez da Rudiger, sai Thiago Silva. A bangaren 'yan wasan tsakiya akwai Bellingham, Casemiro, De Bruyne, Enzo Fernandez, Gabi, Modric, Pedric, Valverde. A 'yan wasan gaba kuwa akwai Benzema, Haaland, Lewandowski, Mbappe, Messi, Neymar, sai Ronaldo. A gefe guda kuma club din Real Madrid ta ce ta gano wasu sabbin 'yan wasan gaba guda biyu da za su maye gurbin dan wasan gaba Benzema, kamar yadda Don Salas ya wallafa a ranar 14 ga wannan watan na Fabrairu. Benzema ya zama gautaccen dan wasan Real Madrid a 'yan shekarun nan, inda ya fice a duniyar kwallon kafa da ya kai ga lashe kyautar Ballon d'Or na shekarar bara. An ruwaito kafar labarai ta ESPN na bayyana sunayen 'yan wasan gaba na club din Juventus, Dusan Vlahovic, da kuma dan wasan club din Tottenham, Richarlison, a matsayin 'yan wasan da za su maye gurbin Benzema. Kwantaragin Benzema da club din Real Madrid zai kawo ga ƙarshe ne a shekarar baɗi. Daga ƙarshe, rahotanni daga ƙasar Benin na nuni da cewa ƙasar ta shirya tsaf domin ɗaukar tsohon mai kurar da 'yan wasan ƙwallon ƙafan Flying Eagles Gennaro Rowe domin ya zama wanda zai kurar da 'yan wasan ƙwallon ƙafa na ƙasar. Abdulhamid Muhammad Mura, Amurka, daga Bauchi a Najeriya.
Kwa gaida na musamman da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai amma a takaice.
Takaicen babban sakataren NATO Jens Stoltenberg ya kai ziyara Ankara, babban birnin Turkiyya, a yau Alhamis domin taya kasar alhinin ibtila'in girgizar kasar da ta afka wasu sassan Turkiyya da Siriya. A jawabin da ya gabatar yayin da yake tare da ministan harkokin wajen Turkiyya Mevlut Cavusoglu, Stoltenberg ya faɗa wa manema labarai cewa kungiyar NATO tana tare da Turkiyya, wacce ta kasance mamban NATO a wannan lokacin da take cikin alhini. Hukumar bada agajin gaggawan ƙasar Turkiyya a yau Alhamis ta bada rahoton cewa yawan mutanen da suka mutu ya haura 36,187.
To masu sauraron mu, da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci, sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Aisha Ma'azu da ta taya ni gabatar da shirin da producer mu Julie Desgration da kuma engineer mu na yanzu Love Ni Ibrahim Kalamasi Garba ke muku fata alheri. Wassalam.